This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 25 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa ko a wani lokaci daga yanzu shugaba Bola Tinubu zai yi waje da wasu ministocin shi.
Yan Najeriya dole ne su dai su yakuri su ci gaba da addu'a saboda duk wani tsari da ya dace a bi a nuna masa kan cewa yan kasa suna cikin wahala da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da tsadin talauci da rashin aiki.
Kamar kowane daren Laraba, yau ma muna tafe da shirin na kasa wanda aka ce ba kasawa ba. Wanda a wannan karin wato tare da Sallama Mana Barma, inda a yau shirin zai duba yadda masu bukata ta musamman a jihar Jigawan Najeriya suka yi bikin tunawa da ranar zaman lafiya ta duniya da aka saba gudanarwa a kowace ranar 21 ga watan Satumba. Za kuma mu bude muku layin waya nan gaba a cikin shirin, inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan kowane sauyi kuke ganin wannan yunkurin sauya manufofin da Tinubu ke shirin yi zai haifar ga talakan Najeriya. Lamba da za a kira idan mun buɗe layin ita ce kamar yadda aka saba alamar tarawa wato plus sai 202-980-6850. To amma fa duk sai bayan Baba Yakubu ya karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. A yau Laraba, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ƙasarsa ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da wasu ƙasashe ke ƙoƙarin ƙullawa na kawo ƙarshen mamayar watanni 31 da Rasha ta kai mata. Yana mai ɗora ayar tambaya akan dalilin da ya sa ƙasar China da Brazil suke matsawa kan tattaunawa da Moscow. Maimakon haka, Zelensky ya kira ga tabbatar da wani ƙudurinsa na shekaru biyu akan maido da iyakar da kasashe za su amince da ita tsakanin Russia da makwabciya Ukraine, kafin Moscow ta yi gaban kanta ta kwace yankin Crimea a shekarar 2014, kana ta yi wa Ukraine mamaya a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. Yanzu Russia ta kwace ikon kashi biyar na kasar Ukraine. Dole ne mu riko da dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya, kana a ba mu haƙƙinmu. Haƙƙin Ukraine nake nufi na mutunta yankinta da kuma yaucinta, kamar yadda muke yi wa sauran kasashen duniya, in ji Zelensky. Ya kamata mu janye sojojin Rasha da suka yi mamayar, hakan ne kuma zai sa a kai ga ƙarshen wannan mamaya ko kuma rikici da ake yi a can Ukraine ɗin. A yau Laraba, shugaban sojan Isra'ila ya faɗa wa rundunansa su shirya domin kai samami ta ƙasa a kan a Lebanon, ko da jiragen saman yakin Isra'ila suna ci gaba da ruwan babamai a kan tungar Hezbollah kwanaki uku a jere. Za ku ji rububin jiragen a nan, za mu kai hari a dukkan rana. Ku shirya wa mai yiwuwar shiganku, amma kuma ku ci gaba da kai hari akan Hezbollah, Lieutenant General Herzi Halevi yana faɗa wa rukunin tankoki na rundunar sojin Isra'ila a cewar wata sanarwa da ma'aikatan sojin ƙasar ta fitar. Ba za mu daina ba, za mu ci gaba da kai musu hari, kuma za mu ƙara masa musu lamba ta ko'ina, in ji Halevi. Domin mu cimma haka, muna shirin neman dabaru, kuma ma'anar haka ita ce takalmanku na soja, takalmanku na yaƙi za ku saka domin ku shiga yankin abokan gaban. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekara 79 a birnin New York a Amurka. Shettima, wanda ke wakiltar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya taɓo batutuwa a kan matsayin Najeriya, kama daga batun tsaro a duniya da ci gaban tattalin arziki da kuma batun sauyin yanayi da ma batun yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya. Jawabin nasa da ya maida hankali akan waɗannan muhimman batutuwa yana cikin gudunmuwa da Najeriya ta baiwa wani babban taron tattaunawa da aka gudanar a birnin New York. Mataimakin shugaban na Najeriya ya ɗora muryarsa akan kiran da shugabannin ƙasashen Afirka suke yi a wannan taro na baiwa Afirka gurbi na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙasashen Misra da Jordan da kuma Iraki sun faɗa a yau Laraba cewa takawa Isra'ila burki a wannan zalunci da take yi a Gaza ya zama dole domin daƙile mummunan yaƙi a yankin. A wata sanarwa bayan wani taro da ya haɗa ministocin harkokin waje na waɗannan ƙasashe uku da kuma suka yi Allah wadai da ayyukan sojan da Isra'ila ke yi a Lebanon, sun ce Isra'ila tana ƙoƙarin tura yankin a cikin wani gagarumin yaƙi. Ministocin sun kuma yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen duniyar da su ɗauki mataki domin kawo ƙarshen wannan yaƙi. Isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-harenta da ta auna mayakan da take auna mayakan Hezbollah a Lebanon, inda ta ce tana neman mazauna arewacin Isra'ila su koma a gidajensu bayan sun tsere daga wurin shekara guda da Hezbollah ta kai hari a wato harin roka a yankin. A ƙarshe an samu gazawa da dama a ma'aikatar leƙen asirin Amurka a taron gangamin yakin neman zaɓe wanda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi a watan Yuli, inda wani ɗan bindiga ya buɗe wuta abin da za a iya ganowa ko kuma za a iya hangowa za kuma iya hanawa wanda kuma ke da alaka kai tsaye da taron gangamin, lamarin da ya sanadiyar yunkurin kisa a wannan rana, a cewar wani bincike da Majalisar Dattawan Amurka ta fitar a yau Laraba. Kamar yadda bincike da hukumar kanta ta gudanar da kuma hukumar da kuma majalisar wakilai ta gudanar, rahoton wucin gadi daga kwamitin tsaro cikin gida da harkokin gwamnati na Majalisar Dattawan Amurka ya gano cewa an samu gazawa da yawa kusan kowane mataki gabanin harbin da Butler ya yi a Pennsylvania, ciki har da shirin da ya yi da kuma hanyoyin sadarwa da ya amfani da su da kuma kokarin take hanyoyin tsaro da ma raba kuɗi. Ko shakka babu sakamakon gazawar ya yi matukar muni, in ji sanata mai wakiltar Michigan Gray Peters, shugaban Democrat a kwamitin harkokin cikin gida.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa kowane lokaci daga yanzu shugaba Bola Tinubu zai yi waje da wasu ministocinsa, wani mataki da tuni 'yan Najeriya suka zaku da gani. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
Wannan tabbaci da 'yan Najeriya suka samu daga fadar gwamnatin tarayyar Najeriya cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu zai girgiza majalisar ministocinsa kowane lokaci daga yanzu labari ne da ya zo wa 'yan Najeriya da daɗi, domin an daɗe ana matsin lamba kuma ana fatar cewa zai yi haka. Gaba-gaba a jerin ɓangarorin da ake ganin cewa ana buƙatar a yi gyara da gyaran bawul a kansu shi ne matsalar tsaro da ta ƙicin yawa, kuma har yanzu 'yan Najeriya suna neman su ga an yi canji a kan tsare-tsaren da aka bi na wurin yaƙi da ta'addanci ko kuma matsaloli na tsaro. Magana kuma cin hanci rashin har ila ta karkata ne kuma ta tsaya akan babban banki na ƙasa kawai. 'Yan Najeriya suna fata su ga wannan yaƙi ya je waɗansu ɓangarori da aka yi wandaƙa a lokacin tsohuwar gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Awal Musa Rafsanjani shi ne shugaban ƙungiyar nan ta yaƙi da cin hanci rashawa, wato Transparency International, ya kuma tsokaci akan abun da ya ga ya kamata a yi dangane da wannan canjin.
To a gaskiyar magana 'yan Najeriya dole ne sai su haƙuri su ci gaba da addu'a, saboda duk wani tsari da ya dace a bi a nuna masa kan cewa 'yan ƙasa suna cikin wahala da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da ƙarin talauci da rashin aikin yi kamar ya yi Bruce da shi. In ma ka yi magana sai a kama ka ko kuma a cima mutunci, saboda haka ina ga cewa gaskiya ba lalle ne sauraron mutane ba, amma ai matsalar rashin sauraron kuma jama'a shi ne take ci gaba da bayar kamar gwamnatin. Kamar misali yanzu ba wasu ƙasashen duniya da suke ɗaukar mu da mutunci da daraja a sakamakon mu'amalar da gwamnati din take da waɗanda ake ganin cewa bai dace a ce an yi da su ba. Saboda haka bakin jinin gwamnati da ƙaruwa yake a duniya a wajen 'yan Najeriya, kamar yadda jaridar Guardian wata babbar jarida a Najeriya da ta yi wato survey ta nuna a cikin wato sama da kashi 85 a cikin 100 na 'yan Najeriya sun nuna ba sa jin daɗin abin da yake tafiya, kuma ba sa ƙaunar abin da yake wakana, kuma suna buƙatar a kawo canji don a kawo cigaba na ɗorewa a ƙasar nan.
Awal Musa Rafsanjani. A waje ɗaya kuma na tuntuɓi General Mansur Dan Ali, tsohon ministan tsaro a Najeriya, kuma kusa a jam'iyyar APC, domin in ji wane bangarori ne yake fatar ya ga cewa gwamnatin sa ta APC ta canji, ga canjin nan a ga yayi tasiri ga canza rayuwar al'umma.
Wannan Umar Faruk, ka san dai mu ko da muka zo abinda muka yi alkawari, zamu gyara tattalin arzikin kasa, zamu gyara security, zamu kuma yi kokari mu ga cewa an rage cin hanci a kasa. To abubuwan da har yanzu ga su nan sun kasa.
Amma baka ganin akwai su da ke cewar matsalolin kamar tattalin arziki da na tsaro da aka kasa shawo kansu a yanzu kamar daga gwamnatin ku ta Buhari ne aka gado su?
To, ka san gado ku iri-iri ne. Akwai wanda ya fi karfin lokacin da ita gwamnatin tamu. Akwai kuma wanda ya zama za a iya gyara ko ba tare da waɗansu sun yi shi ba. Ga misali da kike faɗa harkar tsaro. Ai, farko an fara da kyau. A cikin lokaci abubuwa ya zo ya sake tabarbarewa. Kuma ba za mu zama kullum cewa gyaran mu zai zama iri ɗaya ba. Ko yaushe in za a yi abu sai a yi irin na da. Ana sake maimaita abubuwa iri ɗaya. In an yi wannan ba bai yi ba sai a canza a koma wani gefe. Amma har yanzu abubuwan da ake yi da aka faro haka suka yi har yanzu kuma ba a samu sa'ida ba a kowane gefe.
Wato kana ganin matsalolin kamar cin hanci rashin ama shina ci gaba da katutu a wannan gwamnati kuma ya kamata a ce shi ba Tinubu ya taɓa waɗannan ministocin ko ɓangarorin cin hanci rashin ama domin shi musu garan bawul kenan?
Malam Faruk, an baro kyautun ranar haihuwa aka ce. Ai, tun gyaran canje-canjen nan na gwamnatin farko da ministocin da aka cire, to tun lokacin aka losing direction. Tsakani da Allah lokacin da aka fito aka zaɓe Allah ya sanya an yi zaɓen na gari. Amma daga baya kuma sai abubuwa suka tabarbare aka saki layi. Aka bar gaskiya aka koma mai yan kame-kame.
General Mansur Dan Ali kenan tsohon ministan tsaro a Najeriya kuma kusa a jam'iyyar APC. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga silabar ma da shiri na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman a jihar Jigawan Najeriya sun yi bikin tunawa da ranar zaman lafiya ta duniya da aka saba gudanarwa a kowace ranar 21 ga watan Satumba. Kungiyar Ofan ce ta shirya wannan hidima da nufin karawa na kasassu azama a fafutukar da suka sa gaba don ganin sun bada babbar gudunmuwa a yunkurin ciyar da al'umma gaba.
Kirkin da muke da santoci da za mu kewaye su da shaguna na masu bukata ta musamman.
To, madalla. Kungiyar Wofan ta kaddamar da wani shirin gina shaguna domin masu bukata ta musamman a jihohin arewacin Najeriya. A ci gaba da bullo da matakan saka waɗannan mutane cikin kyakkyawan yanayin rayuwa, ba idan tallafin kekunan guragu da take bayarwa lokaci zuwa lokaci. Na kasassu na daga cikin rukunonin al'umma da ke taka rawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya. Dalili kenan Wofan ta yi amfani da bikin ranar zaman lafiya ta duniya don shirya gangamin faɗakarwa da ba da tallafi a ƙauyen Kudai na jihar Jigawa. Ga jawabin shugabar ƙungiyar Hajiya Salamatu Garba.
Na yi tunani na ce idan aka tashi za a taimaka wa masu bukata ta musamman. Za ku ga an kai bayan gari ne za a ce an nema musu senta ko wani abu. Sai na ce to daga yau ƙungiyoyin Wofan duk inda sentocin ku suke. Wuja masu bukata ta musamman kusa da mu. Zan dawo duk inda muke da santoci da za mu kewaye su da shaguna na masu bukata ta musamman. Ga kafan kuma ta kungiya ga kafan masu bukata ta musamman. Kuna sanawoyinsu a ciki su ma suna sanawoyinsu a waje. A senta ɗin masu bukata ta musamman na nan. Kamar yadda Ustaz mai mai rano ya yi magana na riga na haɗa sola yanzu za mu tafi mu je mu gani awanni 24 wuta na nan a wajen. Babu zancen nepa ta ɗauke wuta ana fargaba. Al'umman gari kun samu wurin da za ku riƙa kai caji. Wannan wurin zai ɗauki kawunan caji guda 80 a lokaci ɗaya. Kuma kun san in cajin waya ake awa biyu an riga an cika waya kuga wayoyi nawa, mune masu asgi, mune masu sana'o'i daban-daban, don Allah kada ku kunyata mu. Ku fito ku yi sana'o'in nan domin ku taimaka da kanku. Kuma idan kuka sa kuɗinku 450 bayan wannan din da muka faɗa, kamar yadda muka saba na sauran ƙungiyoyi, kuma za ku samu miliyan 1,500 wanda za ku ci gaba da yin ayyukan ku. Allah Ubangiji ya ba ku sa'a. Sai da cewa an ja kawunan fofo, kuma ina wa Ahmadu ina taya shi murna zancen ruwa da ya yi a waya da na ji, da kuma zancen caji da ya ce zai yi. Allah ya biya bukata yau, kafin masu bukata ta musamman. Akwai kekuna guda 40 da muka kawo, za mu daura a 60 da muka raba a baya, ya zama 100 kenan a wannan yanki. Allah ka sa ƙarshen talauci kenan.
To, waɗanda aka yi abin domin su sun bayyana farin ciki game da kulawar da suka ce suna samu daga wannan ƙungiya. Shirin gina shaguna wani ƙasassu mataki ne da zai raba su da zaman kashe wando, sannan babbar hanya ce ta yaƙi da bara. Ahmadu Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi silar zuwan wofan jihar Jigawa.
Ba na ta gayyace mu za su gudanar da irin wannan biki da ake a garinmu, sun gayyace mu sai muka je mu da ni da shugabannina. Akwai ɗaya daga cikin disabled ta Aljira, sai muna chatting da ita. Ɗaya daga cikin ma'aikatan wofan na jihar Jigawa, Hajiya Barkisu Arab, sai ta tura mata wani bidiyo na wani gurgu da yake amfani da kafarsa. Ita ma wannan mata disabled sunanta Hajiya Rahama, sai ta ce ita ma tana da irin wannan mutumin da yake wani saboyi, sai ta ce bata yadda ba. A take nan muna tashin da ita, sai ta kira ni ta ce kaji da Allah in tura mata bidiyo na, idan ina da shi in bai da shi ma in tura mata. Ta yi zance an kareta ta, sai shi ba da mu. To dama su already an yi shirye da ni, sai na tura mata wannan bidiyon, saboda shi ne na san na dan yi abubuwan da nake da kafa, kuma na bayyana damuwa ta da al'amura na ci, sai na tura mata. Ita kuma da tura mata, sai ta jaranta kawai ta tura ma ba, domin na yi bukana ne bukatu a ciki shine da tura mata. Kuma mamar kazani Allah da yake da shi, aka zo aka mana ruwa, aka mana wani abubuwa haka. Ganin ina da lura ban tsaya, rodiya ta mutu ko na karaya, sai amma ba kala ba, kuma na sha wuya mutuka fiye da kake tunani wajen in nema kaina rufin asiri, saboda a rayuwa ba abin da na wasa in je tsugunna a gaban ka ko in tsaya gaban ka in ce wane ce maka mu, na woshi wannan har gobe ba na kauna wannan abu. To da wofan ta zo kuma ta shiga lamarin, na ta samar min da abin da zan yi in mora kaina kwarai. Na ji daɗi mara masuntuwa, kuma ba zan iya nuna farin ciki na a wannan tsari ba, saboda ya yi yawa. Sannan da addu'a na alkhairi ga wa'annan mutane, musamman Hajiya da ta salamu ta garba. Shawarar da zan ba mu shi ne, duk mutumin da ya mana alkhairi mu sanye mana, kuma mu nuna masa ne mana. Kuma nuna nan da zamu masa shi ne, abin da ya ba mu da mu taimaki kanmu, mu yi kokari mu yi abin, saboda shi zai ba shi kwarin gwiwa ya taimaki wasu nan gaba, ko ya kare mana abin da ba mu tunani ba. Amma an taimake mu, an ba mu abin mun cinye, ko mun karya, ko kuma lalata mu da kyau, mun da muhimmanci ba. Wani ma idan ya ji iya so ya taimake mu, to ba zai mana ba.
A wannan tallafi zai taka rawa sosai ta hanyar ingantar rayuwata da wanda suke zagaye da ni, amma ta hanyar taimakawa 'yan uwana wajen karatunsu, ciyar da wanda yake ƙarƙashina, da kuma cigaban al'umma ta ma baki ɗaya, saboda abin zai tallafa gaskiya fiye da tunani.
Sunana Ibrahim Abdullahi. Ina kira dukkanin ƙungiyoyi da kuma sauran gwamnati da ta yi gwaji ɗin abin da wannan ƙungiya ta wutar mana ta taimake mu. Suna kira su dan Adam da su masu duba su taimaki al'umma.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Hajiya Salamatu Garba, shugabar kungiyar Wofan, da Ahmadu Yakubu, da maɗaukacin masu bukata ta musamman na ƙauyen Kudai, jihar Jigawa a Najeriya, da producer Julie Lizas Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla, an gaida Sulemu Muni Barma, yanzu kuma sai ku gyara zama, don za mu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da batun da ake na cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu na gab da izin kiyar wasu daga cikin ministocinsa. Wannan sauyi ko sauƙin rayuwa kuke ganin sauyin ministocin zai kawo ga talakan Najeriya? Labar da za a kira dai ita ce alamar tarawa, wato +2202 9806850. Muna sauraron ku.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi. Da wa muke magana kuma daga ina?
To alhamdulillah, da farko kina tare da Gabar Sale ne, likitan radio daga nan karamar hukumar Domin Jihar Nasarawa a tsakiyar Najeriya.
To madalla Malam Garba, kaji maudu'in mu, wani sauyi kake ganin hakan zai haifa ga talakan Najeriya?
To a gaskiya sauyin da muke bukata dai, musamman idan za a canja ministoci, yayi kyau a ce ai shi ainihin aikin gwamnati alkawari ne. Duk wanda aka bashi minista, to zai kyau a ce ya cika alkawari kuma ya kare haƙƙin wannan ministry da aka bashi, kuma ya gabatar da gaskiya, kuma ya riƙe amana, aikin da za su yi din su yi adalci. Mu dai namu bukatan kenan mu talakawa, amma a ba wa mutum aiki kuma ya zai karkatar da aikin da kansa, to gaskiya wannan bai dace ba, in za a yi zaɓi din su.
To madalla, muna godiya Malam Garba. Yanzu kuma bari mu tafi Niger. Wa muke tare da shi daga Niger?
To kuna tare da wani mai sauraron ku Abdu Kasko ne, muke ungwar wadata tawali na birnin Adar jamhuriyar Niger.
Na'am.
Ni ra'ayina da zan bada akan wannan sake ministeri da shugaban kasa sun yi daga yi. Ke gaskiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kasa tana cikin wani mugun halin tsakanika ne, wanda lokaci idan ana son a yi wani sauyi da talakan shi daɗi, saboda kuɗi ba ku gani, talakan Najeriya na cikin wahala, ya ga arka ne. Kuma abin da nake kira da shugaban ƙasar tarayyar Najeriya, idan yana nagina, don Allah da Annabi ya raba kai ne ma, ya raba gari da wannan turawar ƙasar Faransa, ya rikar da ƙasar Nijar, Mali, Burkina Faso, raba gari. Sai idan suna son zaman lahiya ga talaka ne, su samu cigaba mai ɗorewa, in ya raba gari da su.
To madalla, muna godiya a Malam Abdu Kasko daga jamhuriyar Najeriya. Yanzu kuma bari mu koma Gombe a Najeriya. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, kuna tare da Malam Magaji daga Apple Local Community daga District Community Team Local Community Team.
To Malam Magaji,
Najeriya, haƙƙi mu kwatan alkairi.
To muna godiya. Ka ji cewa akwai mai yiwuwa tabbacin cewa shugaba Tinubu na Najeriya zai sauya wasu manufofinsa. Wani sauyi ko sauƙin rayuwa kake ganin hakan zai kawo ga talakan Najeriya?
To mu dai muna ga sauƙi wannan ministocin, muna ga dai sauƙi, mu dai abun da muke so duk abun da ya sauƙa da mai dai, na farko tukun ba sauƙi wannan ministocin muke fata ba tukuna, a sauƙi da wannan a tsara mana sauƙi mana farakin mai.
Na'am.
Yadda a dawo mana da farakin mai kamar da, to nan za a samu sauƙi.
Na'am.
Eh.
To madalla, mun gode kwarai Malam Magaji daga Gombe a Najeriya, inda ka ce kukan sauyin da kuke son gani shi ne na maido da tallafin mai ba cire ministoci ba tukunna. Yanzu bari mu je Zamfara. Da wa muke magana?
Ranke dare, aminci Allah ya tabbata gare ki a daidai wannan lokacin.
Amin ya rabbi.
Sunana Nasiru Husaini ne, Gondo, sakataren mabagawa. Ke muku barka da warhaka da ugu sau jihar Zamfara.
To Malam Nasiru, wani sauyi kake ganin hakan zai haifa ga talakan Najeriya ko samun sauki ga rayuwarsa?
Aisha kai da Allah ta ma dama talakan Najeriya ya dade, yana so ya ga irin wannan ranan. A ce duk wanda ya zaba domin yana farin zai bashe, in ji kadiban ministocin da aka rako kowanne daga jiha ɗaya ne, kuma kowanne jiha ce babu wacce da ba ci da matsala a cikin jiha, so wanda ba abin da suka sabuka. Tsakani da Allah, duk ministan da bai a sabuka komai a jiha a Najeriya ba, tsakani da Allah, ina goyon baya dubu ɗaya bisa dubu ɗaya a dakatar da shi, a ɗauko wani wanda yake iyawa ya zo ya gyara mana. Saboda Najeriya nan, idan muka ce ba mu gyara Najeriya yanzu ba, gaba mu san yaya ta tsaya ba. Yana da kyau tun yanzu duk wani minista, duk wani minista kowaye ne shi kuma matsayin shi, in zai bita da komai ba.
To madalla, muna godiya da wannan gudunmuwa taka, da fatan waɗannan maganganu ko kuma shawarwari suna shiga kunnuwansu. Yanzu bari mu je babban birnin tarayya Abuja a Najeriya. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, murya Amurka birnin Washington DC. Gaisuwa da fatan alkhairi a gare ku, da fatan auni lafiya.
To alhamdulillah, da fatan kai ma ka wani lafiya. Menene ra'ayinka, me kake ganin hakan zai haifar ga talakan Najeriya?
To alhamdulillah. To alhamdulillah Ade, to sunana Usman Dan Fulani, anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To hakikanin gaskiya kun kawo maudu'i mai kyau mai muhimmanci. To mu dai anan muna addu'a duk abin da ya fi alkhairi, Allah Ubangiji ya tabbatar da shi.
To madalla, amin summa amin. Yanzu kuma sai jihar Kabi, ita ma dai a Najeriya.
To assalamu alaikum, sashen Hausa na Radio America.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Haji da sunana da aka ba mai fata daga nan Yawuri.
Na'am. Na'am.
Eh to gaskiya fi sabilillahi, Bahaushe ya ce idan aka dora ma mutum kaya da ya kasa dauka sai ka sauke mishi ka dora ma wani. Akwai bukata a yi sauye-sauye a ministocin Najeriya.
Na'am.
Saboda za ki ga cewa wani an bashi wata ma'aikata maimakon a samu sauki, sai abubuwa suka yi ta'azzara. kaga ya nuna cewa bai goge a wannan bangare ba. Akwai matsala a Najeriya inda ka karanta daban inda za a ba ka daban. Yanzu misali na karanci bangaren aikin gona, maimakon a bani ministan gona sai a kai ni a ɗauke ni a ce an bani ministan wa'anni. Kin ga wanda abu bai dace ba.
Na'am, to madalla Malam Dan Asabe daga Kebbin Najeriya, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, da wa muke magana?
Kuna magana da Aliyu Ojeji na ɗan dogon mita mazaunin Tawa.
To Malam Aliyu, muna sauraron ka, ka dai ji maudu'i.
Ina ji maudu'i wannan da aka yi a game da wannan tarihin Najeriya.
Na'am. Maganan sauyin ministoci da ake sa ran shugaban Najeriya zai yi ba, me kake ganin wannan sauyin zai haifar ga talakan Najeriya na samun sauki a rayuwa?
Gaskiya ya abin ya tabbata gaskiya da tukun da ya gyara musu, saboda gaskiya aka yi sauyin ministocin nan, saboda a samu ci gaba.
Na'am. To madalla muna godiya, yanzu kuma sai mu nufi Kaduna garin gwamna a Najeriya. Da muke magana a Kaduna?
To sunana Ibrahim Anaran Mariga cikin Kaduna.
Malam Ibrahim, muna sauraron ka.
To ni ina kada ba sauyin ministoci ne ya kamata ba, duba da ganin cewa shugaban kasa shine ministan mai babbama, kuma har yanzu mun fetin shine babban matsalan Najeriya. Shi shugaban kasan ne ya kamata ya canza daga matakan da yake dauka masu tsauri wanda suke sa kasa a irin yanayin da ake ciki. Dan duk ministan da za a canza, duk kudirin da zai kawo dole sai ya kai shi gaban shugaban kasa ya sa hali, ya yadda ya sa hannu sannan ya fara aiki. Amma shi shugaban kasa ko bai shawara da kowa ba zai iya doka, kamar yadda ya ce ya cire tallafin mai lokacin da aka rantsar da shi, har yanzu Najeriya tana cikin wannan hukuman da bai fitowa ba. Saboda haka ya canza daga kudire-kudiren shi, ba wai maganar canza ministoci ba, ni ina ga shi ne abin da ya fi kamata ya yi.
To madalla Malam Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna a Najeriya, yanzu kuma bari mu nufi jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga nan lafiyar Bare-bari.
To malam, na'am.
Muna fatan dai wannan canje-canjen ministocin zai kawo mana alheri, amma a gaskiya shi shugaban kasa sai ya janyo nan kudirin tashi na maganar mai, saboda maganar mai shi yasa talaka suna cikin wani hali. Amma kuma shi ne wannan sauye-sauye na ministoci, Allah sa kulliya ta biya kudin sabulu.
To amin summa amin. To madalla Masaru, a nan ne muka kaga ƙarshen amsa wato kiran naku na wannan lokaci, sai kuma gaba idan Allah ya kai mu.
A yau Laraba, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ƙasarsa ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da wasu ƙasashe ke ƙoƙarin ƙullawa na kawo ƙarshen mamayar watanni 31 da Rasha ta kai wa ƙasar ba. Yana mai ɗora ayar tambaya a kan dalilin da ya sa ƙasar China da Brazil suke matsawa kan tattaunawa da Moscow. Maimakon haka, Zelensky ya ce ya yi kira ga tabbatar da wani ƙudurinsa na shekara biyu a kan maido da iyakar da ƙasashe za su yadda da ita tsakanin Rasha da makwabciya Ukraine, kafin Moscow ɗin da ta yi gaban kanta ta kwace yankin Crimea a shekarar 2014, kana ta kai wa Ukraine ɗin mamaya a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. Yanzu haka Rasha ta kwace ikon kashi biyar na ƙasar Ukraine. A yau Laraban ne kuma, shugaban sojin Isra'ila ya faɗa wa rundunarsa cewa su shirya domin su kai samami ta ƙasa a Lebanon, ko da kuwa jiragen saman yakin Isra'ilan suna ci gaba da ruwan bama-bamai a kan tungar Hezbollah kwanaki uku a jere. Ya ce, za ku je rububin jiragen a nan, za mu kai hari a dukkan rana, kuma ku shirya wa yiwuwar shigarku, amma kuma ku ci gaba da kai hari a kan Hezbollah. Lieutenant General Herzi Halevi yana faɗa wa wato rukunin tankoki na rundunar sojin Isra'ila, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar sojin ƙasar ta fitar. A jiya Talata ne, mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima ya gabatar da jawabinsa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin shekaru 79 da ake yi a birnin New York a nan Amurka.
To masu yaro baki ɗaya kuma na muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakub Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin, ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.